Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Far'a FM Nomad, Dalol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio dake Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin zabe ko nadi, amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga kuma labaran duniyar. Dubun dubatar jama'a ne suka bazu a titunan birnin Baghdad a jiya Asabar domin jimamin mutuwar babban jami'in sojin Iran da wasu shugabannin sojin kasar Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin da kasar Amurka ta kai ta sama lamarin da ya ƙara zafafa tankin rikici a yankin gabas ta tsakiya. Prime Minister Iraki Adel Abdul Mahdi ya shiga cikin masu macin a wani taron jana'iza wanda akasarinsu suke rera waƙoƙin nuna tsana ga Amurka. Daga cikin masu macin makokin akwai mazaje masu yawa sanye da baƙaƙen tufafin soji da ke matuƙar biyayya ga General Qasem Soleimani, shugaban zaratan sojin juyin-juya hali na Iran wanda ya rasa ransa a harin da aka kai a filin jirgin saman Baghdad a ranar Juma'a. Bayan da aka isa da gawar Soleimani a gundumar Khuzestan ta kasar Iran a jiya Asabar, za a ɗauke ta zuwa birnin Mashhad mai daraja ga 'yan Shi'a a Iran a yau Lahadi, kana wuce zuwa Tehran daga bisani a yi jana'izarsa a garin Sana'i Huwa na Kerman a ranar Talata. A halin da ake ce kuma, fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Asabar ta sanar da majalisar dokoki a hukumance dangane da harin jirgin sama maras matuki, a cewar wasu jami'an majalisar biyu. A ƙarƙashin dokar ƙarfin ikon yaƙi, akwai buƙatar sanar da majalisa cikin sa'o'i 48 da baiwa sojin Amurka umarnin aiwatar da lamarin da kan iya haifar da yaƙi. Jami'an sun ce an aike da wasiƙar saƙon wanda sirri ne zuwa ga majalisar, kuma zai yi bayanin dalilai da kuma hujjojin gwamnatin Trump na kai harin akan Soleimani da kuma bayanan sirrin da suka haifar da ɗaukar matakin da kuma hasashen matakin shigar soja a lamarin. Babu tabbacin ko za a bayyana bayanin wasiƙar ga al'umma. 'Yan majalisar da dama na jam'iyyar Democrat sun soki lamirin kai harin, suna cewa shugaba Trump ya ƙi shaidawa majalisar tun kafin lokacin kai harin ko kuma ya nemi amincewa da kai harin. To sai dai White House bata amsa buƙatun manema labarai ba na yin sharhi ko kuma mai da martani akan wannan lamarin. Wani sabon janar ya bayyana da zai shugabanci zaratan sojojin juyin juya hali na Iran da kuma zai kula da ayyukan Tehran a gabas ta tsakiya. A daidai sa'ar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi barazanar ramuwar gayya mai zafi a kan kisan Qasem Soleimani, rundunar ta zaratan sojojin da ake kira dakarun Quds, sashe ne na sojin musamman na juyin juya hali mai ƙarfin dakaru 125 da suke karɓar umarni kawai daga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dakarun ne yake kula da shirin ƙera makaman ƙare dangi na Iran da kuma dakarunta, yayin da kuma dakarunta na ruwa ne ke bibiya tare da sanya ido a kan sojin ruwan Amurka a gabar tekun Fasha. Tamkar dai wanda ya gada Ismail Ghani ya fuskanci yakin Iran da Iraki da ya kashe dubban mutane a shekarun 1980 kana daga bisani ya shiga sabon rundunar ta Quds. Masu lura da al'amura na ganin Ghani mai shekaru 62 ya riɗe da samun babban mukami da ƙarfi a rundunar, kuma ana ganin ɗaya daga cikin ayyukansa na farko shine shugabantar mai da martanin ramuwar gayya da Iran ta kuduri a niyyar yi akan harin sama da Amurka ta kai da ya kashe da ɗaya abokinsa Soleimani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wani uba da ɗansa da suka kwana biyu suna fama da harsunan wuta sun kasance na baya-bayanan da suka hallaka a gobarar daji mafi muni a tarihin Australia. yayin da barnar take ci gaba da fadada a cikin akalla jihohi uku a jihar Sabar sakamakon iska mai karfi da kuma tsananin zafi yawan waɗanda suka halaka a gobarar a yanzu ya kai mutum 23 Prime Minister Scott Morrison ya faɗa bayan kiran ƴan kwana-kwana kusan 3000 da su yi kokarin magance yaduwar gobarar da ake hasashen za ta ƙara harzuka a duk tsawon ƙarshen mako hukumomi sun gano Dick Lang mai shekaru 78 da ɗansa Clayton mai shekaru 43 bayan da aka sami gawarwakin su akan wani titi a tsibirin Kangaro iyalansu sun ce mutuwar ta jefa su a cikin alhini sosai a wannan babban iftila'in hatsarin gobarar na karuwa sakamakon karuwar yanayin zafi a jiya Sahara a duk faɗin Australia inda ya haura digiri 43 a ma'aunin Celsius a Canberra babban birnin jihar kane ya kai har 48.9 a yankin Perth da ke makwabtaka da Sydney
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla yanzu kuma ga shirin zabe ko nadi.
Masauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sura da Mu'al Hikaya zan gabatar. Mutane kan yi dafifi su saurare ni duk lokacin da na fito yakin neman zabe da hakan yasa nake fatan tarihi zai yi min adalci inji shugaba Buhari tun faduwar mu zabe muka rasa yancin fadar albarkacin baki inji sarkin Arewan Bauchi nayi ta faman takara amma ana rage min gudu dan ni mace ce inji yar siyasa Munira Suleiman waɗannan za su zo muku cikin shirin da yardar Allah Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce ya lura da yadda mutane ke mara masa baya a duk lokacin da ya fito don yakin neman zabe. Shugaban ya kara da cewa lokacin da ya zarci jihohi 36 ya ga dandazon jama'a sun fito don tarbarsa da sauraron bayanan da yake yi. Da hakan ya nuna suna kaunarsa da jajanta masa. Shugaban na magana ne a lokacin da ministan Abuja Muhammadu Musa Bello ya jagoranci mabiya addinin Kirista don ganawar bikin Kirsimeti. Yawan mutanen da kan fito inji shugaban kuɗi ba zai iya sayan goyon bayansu ba. Da haka yana fatan tarihi zai yi masa adalci bayan sauka daga mulki. Buhari wanda ya fara takara 2003 ya lashe zaɓe a 2015 ya ɗora kamfen ɗinsa kan batun yaƙi da cin hanci.
Saboda sun fahimci da sa'anninmu da na ƙasa da mu ba da nisa ba na yi gwamna jihohi 6 a lokacin. Duka Arewa maso gabas. Na zo ne minista mai shekara 3.5. Na yi shugaban ƙasa wata 20 duk da an tsare ni shekara 3.5. Na fito na yi aikin PTF kuɗin rarar man fetur ɗinnan kusan shekara 5. Allah ya rufe asiri duk abubuwan nan da aka yi mutane suka ga an riƙe amanar al'umma. Ni ina so ba wanda ne ne sa al'umma suke yarda da magana in na fito ne ta sai waɗannan abubuwa wanda ne. Rasmi duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba. Na yi gwamna, na yi minista, na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na fiki aka samu manya-manyan kuɗi wanda Abacha ya yi doka aka yi amfani da shi. Aka gyara hanyoyi, aka gyara asibitoci, aka gyara makarantu, aka kawo magunguna, aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda. Saboda haka mutane ba wawaye ba ne, sun lura sun ga ana riƙe amana. Shi ya sa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani. Ga alama haƙiyo ba alanan zai tsaye aiki. Ga mu da ƙasa, ga mu da ruwa, ga arziki na ƙasa da kuma al'umma mai basira. To amma sai zamana sharholiya ta ci ƙarfin shugabanni a lokaci daban-daban.
Shin shugaba Buhari ya ɗora daga irin ayyukan da ya aiwatar a PDF a zamanin Abacha kamar yadda ya ambata a wannan zantawar? Dan majalisar wakilai guda Jika Zaure yana daga waɗanda kan mara wa shugaban baya inda ya sharhi kan kalaman shugaban.
Yana fatan 'yan Najeriya za su tuna da cewar shi mutum ne mara cin hanci da rashawa wanda bai azurta kansa da dukiyar al'umma ba, mutum ne wanda burinsa ya ga an tsaye da gaskiya da adalci, kuma mutum ne wanda yake da haƙuri kuma yake da ƙoƙarin kullum ya ga an Najeriya ta gyaru. So ina ganin abin da yake nufi shine Najeriya za ta tuna da shi a matsayin mutum mai kishi dukkan wasu al'amura da suke faruwa da mutane suke ganin laifinsa ne ba laifinsa bane ba domin magana ta gaskiya an riga an sa Najeriya a cikin matsaloli ne waɗanda yanzu ake ganin kamar shuka ce aka yi yanzu ne ta fito so kaga in kana kokarin abu a zuciyarka ka tsarkake zuciyarka amma wasu kuma suna maka kallon wani abu so dole ne zaka ce kana fatan tarihi zai maka adalci domin adalci shine zai duba ya ga niyoyinka da kuma irin manufofinka da kuma irin abubuwa da kake ta kokarin kaza al'umma sun samu na alheri
shugaba Buhari ya ce yayi bakin kokarin sa wajen ayyukan raya kasa kuma zai ci gaba da dagewa kan wannan manufa har karshen mulkin sa 2023 gwamnatin Buhari na fama da sukar rashin cika alkawari rashin adalci a yaki da cin hanci da rashawa da daukar matakai da kan kuntata wa talakawa
ina jin report din ka ne na cin hanci da rashawa
nan
da azun nan
haka gaskiya ne
gaskiya ai cin hanci da rashawa na jira in ka ga an daina to an yi tashin albiya ma
gaba ɗaya ma
ki gore aba babu wata hukuma da Allah ba ni aba sai kai gashi ana gani ana ga abin da ake so a dan shugaban gashi ana ga sakifu da mai maimakon an kama su mana an kama su ne
ra'ayin wani talaka kenan abocin APC sun koka kan yadda suka ce suna samun kalubale wajen rawar gaban hantsi har ma in suka shiga kafar labaru suka yi wani bayani suka fuskanci gayyatar jami'ai ko ma yiwuwar gurfana gaban alkali Sarkin Arewan Bauchi Hassan Sharif na daga yan APC da ke da korafin cikin waɗanda suka ce tsohon gwamna MA Abubakar Kamfet.
Ina kira da Inspector General ya sa ido a kan yaransa musamman na Bauchi daga kan CP ya bincika meye dalilin ake kama 'yan siyasa ake kira tura su gidan yari abu ne na siyasa. Kawai dan gwamna ba ɗan APC ba ne ya dinga muzuna wa mutanenmu kuma an ƙyale shi wannan ba adalci a ciki saboda haka muke kira da su
waɗannan mutane da kake cewa an kama ɗin. Waɗanne irin mutane ne kuma
yan wasan jam'iyyar APC sun fito ne sun faɗi ra'ayinsu suka soki abubuwan da gwamnati take yi wanda yake shi kansa shugaban ƙasa ana sukansa kana ji a radio kana ji a talabijin kana gani a jaridu amma bai taɓa kama wani dan ya faɗi albarkacin bakinsa ba amma gwamnatin Bauchi tana kama mutane tana kai su gidan yari kamata ya koyi da gwamnan da ya gada ba irin zagin da ba a yi ma MA amma ba mutum irin tura shi gidan yari uwar jam'iyyar APC ta sa ido akan abubuwan da ke faruwa a Bauchi saboda ana guna mana
gaskiya da san Sharif faɗa mana kace su don faɗan albarkacin baki yasa ake kama shi wani irin faɗan albarkacin baki ne
magana na siyasa gwamna ya abubuwan da yake kaga ya muka sun yi magana akan tantance ma'aikata da ake yi da kuma magana da yi akan yanda ya ɗebi kuɗi a faɗan ra'ayin shi mai magana ya ce an ɗebi kuɗi an tafi bayansa jazabi sai ya ce kuma an kwace wata makaranta ba an yi yarjejeniya to dukkan haka wayannan maganganun bai kamata a ce a kansu an kawo mutum da mutuncin da darajar sa an kai shi gidan yari akan
su gwamna ba shi da ikon ya yi tafiya ya je wata jiha ina zuwa Alhaji Hassan Sharif shin gwamna ba shi da ikon ya tafi wata jiha ya taya al'ummar jihar campaign saboda su ci zaɓe yadda muke ganin kowaɗanne gwamnoni ma suna yi na jam'iyyar APC ma sun yi haka a Bayelsa sun yi haka a Kogi sun yi haka tun ma zaɓen Ekiti da Yobe
yanzu ɗan jihar Bauchi ba da ƴancin ya ce don me aka ɗauki kuɗinsa aka tafi Bayelsa ba a masa adalci ba in ya faɗa haka kuma shi ya masa laifi
kuɗin nawa aka ɗiba
a wannan sai a bincika a gani ya ɗiba ko bai ɗiba ba sai jami'an gwamnati su fito su ƙaryata ko su kare ba ku kawo mutum ku kashe gidan yari ba ba da da aka mutum gidan yari karba shi da iyalan sai ka ki ba da dalilin sa kamar wanda yake san kai ko mutum daga zaran kai magana a radio shikenan sai a kama ka takardar samaci kuma gashi suna biyan yara suna shiga suna cin mutuncin mutane ba a kai su kotu ba wanda ya zarge su wannan wani demokradiya ne gaskiyar magana Bauchi suna buƙatar ɗauki akan abin da ake mata na musguna na hamayyar faɗuwan jam'iyyar a Bauchi ko da ke muna sufurin kodi yanzu muna fatan cewa Allah da maganar ma zai zo ƙarshe saboda ba a mana adalci gaskiya
ya za mu yi mu ɗauka cewa gwamnan jihar Bauchi Bala Muhammad na PDP shi yake sa kama mutane sun da ka kawo cewa ƴan sanda ne suke zuwa su kama mutane
in ba kai ƙara ba sanda haka zai ka kama ka ne
to zuwa zan Sharif kai tun ma da aka sani ai kana maganganu a gidajen rediyo da ma ko wace ma kafar labaru me yasa kai ga kanan kana yawo ba wanda ya kama ka
yanzu ni kaina ana charge na as criminal offense wani ne nayi magana ma wani na ce wani babban yaya akan sa an kai ni kotu ba don Allah sa ina da lauyoyi guda zuma ina gidan yarin ne kaina
wannan kenan daga bayanan NAPC da aka yi sa na tuntubi hukumomi a Bauchi don jin martanin su
sunana DSP Kamal Dacci Abubakar jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke jihar Bauchi case ɗaya na ji ya kawo ku kira sunan wani shi Alhaji Umar Abara Danyalwa wanda aka kama shi aka kai shi kotu a tsari na aikin ɗan sanda ko shi yanzu ya kawo mana korafi wanda ya ci zarafin su ko kuma muka ji wani yana yin wani abu da ba daidai ba wanda ya taka doka zamu gayyace shi kuma zamu yi bincike akai idan muka samu tabbata cewa akwai laifi a ciki ba ma yanke hukunci kamar yanda yake cewa ana yan sanda suna tura jama'a gidan yari yan sanda bai da iko na tura wani gidan yaro ko da suke tura mai laifi gidan yaro ba dan sanda ba shi wannan bawan Allah ya shiga gidan radio ya yi zargin cewa mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya kashe naira biliyan 1 a zaben jihar Bayelsa daga baya bincike ya nuna cewa bai da wani tushe bayan mun samu korafi daga wurin gwamnati wanda akan haka ya tafi aka shi zuwa kotu yake fuskantar shari'a akan wannan zargi saboda haka duk wani abu da aka ce yau doka ta hana shi in ka yi shi mu a yan sanda za mu dau mataki misali wannan zargi ne wanda yake akwai doka a kansa wato giving false information with the intent to mislead the general public wato ka ba da bayanai na ƙarya wanda za su iya kawutar da tunanin mutane su fara kallon mutum a wani abu kuma zai iya bata shi wanda aka zarga da wannan abu shi akan wannan aka gayyace shi wanda kuma daga nan kuma ya bincike aka tura shi a kotu
ita kuma yar siyasa daga Kaduna Munira Suleiman ta shigo shirin nan tace ita mace ce yasa ake mata gani a siyasa
wato a nan Lira East constituency babu mace da take fitowa takara sai ni ce mace ta farko da ta fitowa a wannan constituency din ta yi takara ita mace in ta fito takara akwai kalubale da dama da kuma wato surutai da take sha musamman ma an baka da aure ka fito takara mutane suna ma wani fassara kuma suna koni yakini da wasu abubuwa da ake jangwana maka wanda in baka toshe kunnanka ba to zai iya kai kanka ga matsala da kuma shiga damuwa a rayuwanka
kuma mun da kirdin nan mun yi nisa kamar kalubale dai da rashin aure ke jawo wacce take son tsaya ba takara don mutane su fahimce ki sosai
to alhamdulillah shi dai ni ina gani mace mai aure gaskiya arewacin Najeriya da fito takara za a fidan mutunta ta ban ce mutuntawa gaba ɗaya ba tun daga gaba ɗaya arewacin Najeriya ba su yadda mace ta fito takara ba a wasu wuraren ana cewa abu ne wanda addini bai ce ba ko kuma abu ne wanda bai dace ba amma ni sai in ga kaman matan nan da suke zuwa kaman mu yanzu da muka yi karatu menene amfanin karatun mu in ba mu fito mu ma an dama da mu ba wasu abubuwan da yawa kana so ka yi kana so ka taimaka kana so ka tallafa amma in baka da wannan karfin da kuma yanda za a ji muryanka a saurare ka har ka taimaka mu al'umma to kaga in ba siyasar kai ba za ka shiga a dama da kai ba kuma abu ne wanda wato duk da kalubale da duk matsalolin da aka shiga wato ta fannin tsoro daidai da batanci da duk wani abu da za a yi na ƴa mace domin ta janye ko kuma ta tsorata babu abin da ba a yi min ba kuma wannan bai sa na ja da baya ba saboda na yarda Allah ke yi ba mutum ke yi ba
to mun yi zaki kwatanta kanki a matsayin mace wacce ba ta tsoro
gaskiya alhamdulillah ni ba mace bace ba mai tsoro ba musamman in dai a harkar siyasa ne tunda in dai maza za su iya su ma su tsaya a da su to me zai hana mace ma ta fito a yi da ita
Munira ai mata sun samu mukamai kuwa ciki har da majalisar dattawa da wakilai ga ma mataimakiyar gwamnatin jihar ku ta Kaduna Hadiza Balaraba daga yankin Sanga masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad da gidajen radio da ke hulɗa da muryar Amurka da kan sanya wannan shirin ni na Sura da Malika da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman
Har yanzu dai wasu ƴan Najeriya musamman dai a yankunan karkara ba su daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba musamman ganin yadda wutar lantarkin ta yi wuya a yankunan karkara ƴan Najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa yayin da suke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya karfa guyuwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita amma dai kuma da yawa har shekarar 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idan gani ba
kamar mura Mustafa kenan gaskiya wannan wata manager ne ce sai a dan tsammana karaya banza da mu kuma wata na yi a ce kawo kudi
ni suna na Abdullahi Abdullahi kasuwa Abubakar Bujin ya tsakani da Allah mu dai ba mu more wutar lantarki
gaskiya da tayi awa ɗaya ba za ka kuma ganin ta ba sai gobe
sana awal musu ba sai mutum ma surfe ne kana kawo gaskiya in muka samu wutar lantarki a wannan jikalan ba mu na tare kamar da mu samu wuta fiye da inda muka samu a baya amma sai abin ya bamu mamaki sai muka samu aka san haka ba wani abu da ke canzawa ko abin ma kada ka ci barewa ne
sana amin ya dan ya zo bi da 19 mun samu wuta kashi 2 cikin goma hakan ba mu sai na awa 2 zuwa 3 a rana
matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya sauya mata suna daga tsohon sunan ta NEPA zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta PHCN wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba ya sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarkin don a inganta ta wannan dabarar ma dai wasu ƴan Najeriya sun ce ba ta haifar da damai ido ba
sunana Ibrahim Danbatta magana ingantaccen wuta a Najeriya ma bata taso ba gaskiya al'amari indai gwamnati tana so ta talaka adalci ta karbe wannan wutar
kai magana Adamu Abubakar Dogwa gaskiya wutar lantarki a Najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba ada kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samun ta
sunana Zulai gaskiya ba a samu ba wani samun wuta sosai gaskiya dai an fi samun wuta ba ya kaman yanzu ba
babbar damuwar da za ta dade a zakatan wasu ƴan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar 2019 dai ba za ta wuce kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya do ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a koda share gurin da aka ce za a yi aikin ba yayin da al'umar jihar Kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka waye gari ministan wutar lantarki ya zo jihar Kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba
sunana Hamza Alhassan sakanan santara maki ministan da yusi alƙawarinci yayin magana cewa a ce aikin na an kai kusan 75% an gama to amma gashi Allah ya kaddara wannan minista sai gashi ma daga bakin shi ya fara cewa aikin ma kuɗi ne ba share bai zama aikin kwalin share gidan ma za a fara aiki dokin da minista ya kusan kwana 7 aka yi ko mun ce ba da wutar ba
a sunana Ismail Hakim an nuna mun ana siyasa wato lokacin da yazo jihar Kaduna wuta in an dauke ta bata awa guda amma da gaskani da ya tafi sai muka dawo inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un sunana Maimuna Diburin daga nan kawo Kakuri Road ina ganin wani lokaci aka ce Buhari ya zama kasa a ce ga saboda yana nan gari muka samu wannan wuta wani lokaci a ce wani shugaban yana nan kasa shi yasa muka samu wuta
ganin irin dungushan da ake samu na wutar lantarki a sassan Najeriya dai ya fara jawo hankalin wasu mahukunta domin kuwa gwamnati da majalisun kasa sun fara bincike domin ganin yadda aka saida wutar lantarki da nufin ƙara duba maganar saida wutar da aka yi a baya kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka dade sira nuna da cewa akwai matsala maganar siyar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba kamar Muhammad Lawan na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki
har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar zaka inda suke samu awa 5 awa 4 yanzu sun koma awa 1 awa 2 kullun zaka ji su ƴan kasuwar suna complain maganan cewa wutan daga inda ake generating ta ne ba su samu suna siyan da ya kamata to taya aka samu da ita ba injinin da za su rarraba ta
alhakin waye ne a samu da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen kasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba
alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa kaida
to ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa Injiniya Shehu Tanimu kwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon mahaikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama.
Matsalan wutar lantarki a Najeriya babban matsalan shine tunda aka fara abin da suke kira 2005 Power Sector Reforms Act wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su. To tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin ko da ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutar bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza
ai suna magana ne cewa babu wutar injiniya ban samu ai magana yadda za a raba ta
daga baya ba yake da misali a shekarar 2019 wutar nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sayi wutar lantarkin idan suka sayi wannan wutar suka raba mu mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutar
yanzu kai kana so injiniya ka ce wai akwai wutar raba ta ne matsala
akwai wutan ba a sayan isasshen wutan ne da za a raba wajen rabawan shine babban matsala sana'ar babu riba domin wanda yaje ya saya shi kanshi ya dauka cewa zai ci banza ne
da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta
gaskiyar magana mu fadi mu ji tsoron Allah mu fadi gaskiya lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karbo kudaden wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu 'yan kasuwa ne su sun siyo ne
kuma suna so su sayar.
Injiniya, an shigo sabo shekara, kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samu da wutar lantarki?
Akwai, domin tura ta fara kaiwa bango. Dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman tatsuniya
tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabo shekara da muka shigo
sunana Sadiq Abubakar Al-Hassan daga Santa Market Kaduna tunda wannan wata shekara ta wuce muna sa ran Allah ubangiji fa tare da shekarar da zamu shiga ya zama tacewa an samu dacewa
Aminu Hassani daga Rigasa hasashen da zamu ci zamu gani akan maganar wuta sai dai mun gani sai Allah ya nuna mana
eh sunana Muhammadin Hayi to yanzu ma an samu cin baya barantare 2020
Isa Lodi Kara mudar Amurka daga Kaduna a Nigeria
Sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Bahari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa a Niamey tashar.